This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31-49.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabo Mam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Juma'a kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai
to Ibrahim a Burundi ofishin shugaban kasar ya bada labarin cewa shugaba Pierre Nkurunziga ya koma cikin kasar duk da yunkurin juyin mulki da tace bai samu nasara ba Amurka kuma ta yi kuduri aniyar tabbatar da tsaron kawayenta a yankin Galib koda ya kai ga amfani da karfin soja. Kungiyar ISIS ta saki wani fefe da sauti take kirarin sako ne daga shugabanta Abubakar al-Baghdadi mutumin da aka jima ba a ji daga gare shi ba.
To kanun labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa gubar dalma ta kashe yara 29 da dubobi 100 a jihar Niger.
Dama suna cewa ko mayu ne ke kashe yara muka ce wannan ba batu mayu ba mai ta bane.
Kuma da yake yau take ranar iyali ta duniya baki daya za a ji fashin baki
yanzu aka ce an ba kowanne yaro yanci shi in yaro yake zai yi bata da sauransu uba bai sai hala ba uwa ba ta isa ta hala ba so kaga yara za su iya tashi su zama fadararru
kuma kamar kowace ranar juma'a Jumai Ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma yanzu sai a gyara zama sha labaran duniya tukun
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A kasar Burundi ofishin shugaban kasar ya bada labarin cewa shugaba Pierre Nkurunziza ya koma cikin kasar ofishin yana mai cewa yunkurin juyin mulki da aka shirya yayin da yake kasar Tanzania bai samu nasara ba. Ofishin Mr. Nkurunziza ya fada jiya Alhamis cewa shugaban ya jinjina wa sojoji da yan sanda da kuma jama'ar kasar. Sanarwar ta ce jami'an tsaro suna farautar waɗanda suka shirya juyin mulkin domin a hukunta su. Babu halin tantance ko shugaban ya koma Burundi ko kuma ainihin abin da ke faruwa a cikin ƙasar. Har zuwa safiyar jiya Alhamis wani bangare na sojoji suna fafatawa domin iko kan babban birnin ƙasar Bujumbura. Ana gwabza faɗan ne kusan tashoshin talabijin da gidan rediyo na ƙasar inda sojojin da suke goyon bayan juyin mulkin suke kokarin kwace tashoshi daga hannun sojoji da suke biyayya ga shugaban ƙasar. Wani kakakin ƴan tawaye daga cikin sojojin ya ga sashin Afirka ta tsakiya na muryar Amurka cewa masu biyayya ga shugaba Nkurunziza su ne suke rike da tashoshin yada labaran. Ya ce masu goyon juyin mulkin sun janye daga wannan yanki. Tashar gidan rediyon kasar wadda ta dakatar da gabatar da shirye-shiryenta na tsawon sa'a 1:30 ita ci gaba da gabatar da shirye-shirye inda masu sauraro suka bayyana cewa tashar tana gabatar da waƙoƙin hada kan ƙasa. A Washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jeff Rathka ya ce Amurka ta san Mr. Nkurunziza a matsayin halattaccen shugaban Burundi daga nan ta kira ga duka sassan biyu su kaucewa ta da tarzoma kuma su kiyaye haƙƙin bil'adama. Tsohon shugaban hukumar leƙen asiri na ƙasar janar Godfroy Niyombare shine ya yi amfani da shirin rediyo masu zaman kansu wajen ayyana hambar shugaban ƙasar ranar Laraba. Idan za a iya tunawa dai cikin watan Fabrairu bana ne aka kore shi da kan mukaminsa.
Shugaba Barack Obama ya ce Amurka ta kudir aniyar tabbatar da tsaron kawayenta kasashen da ke yankin Gap kuma za ta yi amfani da karfin soja idan suka fuskanci wata barazana. Mr. Obama ya jagoranci taron koli na shugabannin kasashe da manyan ministoci na kungiyar kasashen da suke yankin na Gop 6 a gandun shakatawa na shugaban Amurka da ake kira Camp David. Da ke arewa da nan birnin Washington a jiya Alhamis. Cikin waɗanda suka halci taron har da Yarima mai jiran gado na ƙasar Saudiya da na'ibansa, sarakunan Kuwait da Qatar da manyan jami'an gwamnati daga ƙasashen Bahrain da Oman da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Bayan taron shugaban na Amurka ya ce ta bayyana a fili lokacin taron cewa Amurka za ta kare kawayen nata na yankin Gap daga duk wata barazana daga wata ƙasar waje kuma Amurka da kasashen za su yi amfani da duk wata hanya ciki har da ƙarfin soji. Shugaban ya ce yankin yana ganin sauye-sauye iri-iri da kuma manyan ƙalubale. Shugabannin kasashen da suke yankin GAF sun halarci taron ƙolin ne da nufin samun tabbaci daga shugabannin Amurka cewa hukumomin da suke Washington sun ƙudiri aniyar tabbatar da tsaronsu. Mr. Obama ya ce Amurka za ta ƙara ƙoƙarin ganin cewa ƙasashen sun shirya don tunkarar duk wata irin barazana. Matakan za su haɗa da ƙara atisayen soji da girke garkuwa daga makamai masu linzami da kuma zama cikin shirin kota-kwana. Ƙasashen da suke yankin na GAP suna nuna damuwa cewa muddin aka cimma yarjejeniya tsakanin babbar abokiyar hamayyarsu Iran da manyan ƙasashen duniya zai kai ga janye takunkumin karya tattalin arzikin da aka kakaba ma Iran, matakin da zai baiwa Iran damar zama ƙasa mai ƙarfi da tasiri a yankin. Duk da haka, Mr. Obama ya ce sai ta yi kuwa Iran za ta ci gaba da wato ɗauka matakan tada zaune tsaye a yankin bayan da aka cimma yarjejeniyar kan shirin nukiliya ranar 30 ga watan Yuni. Ministan harkokin wajen ƙasar Saudiya Adel Al-Jubar ya ce ba a taɓa yin taron ƙoli irinsa ba, ya ce taron ya yi tasiri a nan.
Majalisar wakilan Amurka da gagarumin rinjaye ta amince da ƙuduri da zai baiwa majalisun dokokin Amurka damar amincewa ko akasin haka ga duk wata yarjejeniya da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya za su ƙulla kan shirin nukiliyar Iran. A ƙuri'ar da aka kada jiya Alhamis, wakilai 400 ne suka amince da dokar, 25 kuma suka ƙi. Cikin makon jiya ne majalisar dattijai ta amince da ƙudurin, inda wakilai 98 suka amince mutum ɗaya ya ƙi. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Barack Obama, wadda da farko ya yi barazanar hawa kujerar naƙi, yanzu ya sauya ra'ayi, ya ce zai sanya hannu kan dokar. Dokar za ta baiwa majalisun dokokin biyu kwanaki 30 su yi nazarin yin yarjejeniyar da aka ƙulla tsakanin Iran da Amurka da kuma wasu manyan ƙasashen duniya biyar. A cikin kwanaki 30 ɗin, dokar za ta hana Mr. Obama janye takunkumi kowane iri da Amurka ta ƙaƙabawa Tehran.
Ƙungiyar ISIS ta saki wani faifai da sauti da take ikirarin saƙo ne daga shugabanta Abubakar al-Baghdadi, mutumin da aka jima ba a gan shi a bainar jama'a ko aka ji ɗuriyarsa na tsawon watanni ba. Saƙon ya buƙaci da musulmi su tashi su yi yaƙi a madadin ƙungiyar, kuma su yi hijira zuwa yankin ƙasashen Siriya da Iraki da ƙungiyar ta kama ta ayyana a zaman daular Islama. Ya ce musulmi ba su da wata hujja ta ƙin daular wato ɗaukar makamai na kare ƙungiyar a yaƙi da take yi. Kafofin yaɗa labarai na ƙasashen yammacin duniya sun gaza tabbatar da muryar ta al-Baghdadi ce ko a'a. Al-Baghdadi ya ba da saƙo na ƙarshe da muryarsa cikin watan Nuwamban bara, kwanaki wato bayan da jami'an ƙasar Iraki suka ce an ji mai rauni a wani farmakin da jirage suka kai. A ranar Laraba, ma'aikatar tsaron Iraki ta ba da labarin cewa wani farmakin da jiragen yaƙin ƙasashen taron dangi suka kai wa ISIS sun sami nasarar kashe wani muƙaddashin kwamandan ƙungiyar ta ISIS.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC.
To, bari mu fara yada zango a jihar Niger ta arewa maso tsakiyar Najeriya, inda gubar dalma ta halaka kimanin yara 29 da kuma dabbobi 100. Ga dai wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da rahoton.
Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun tabbatar da mutuwar mutane 28 a sakamakon barkewar cutar gubar dalma a jihar. Mutane 64 ne dai suka kamu da cutar a wani wurin ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke ƙauyen Ashara a cikin yankin ƙaramar hukumar Rafi. Waɗanda suka mutun dai da kuma waɗanda cutar ta shafa dukkaninsu yara ne 'yan ƙasa da shekaru 5. Haka zalika, hukumomin lafiyar sun ce sama da dabbobi 100 ne suka mutu a sakamakon bullar wannan cutar. Dr. Usman Muhammad, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger.
So karin bayan da zai fada shine mu samu rahoto daga General Local Government watan da ya shige. Sannan kuma ita ma'aikatar mu ta lafiya nan da ta tura ma'aikata zuwa wurin a tabbatar da abin da ya faru. An je kuma an tabbatar an samu mutane su kamu da wannan cuta saboda wannan sarrafa wannan ma'adanin zinare kenan ko gold. Ha mutane 64 ko mutane 28 sun riga mu gidan gaskiya. Yawanci kuma yara ne. Wai yara ne kasa da shekara 5.
Abin ya tsaya kuku akwai barazana na ci gaba da kama mutane.
To alhamdulillah da muka je wajen dan da muka sanar da ma'aikatan lafiya da tarayya suka zo muka kuma sake komawa. Mun yi fadakarwa mun ga jama'an da suke tattare a wajen dama suna cewa ko mayu nake kashi yara muka ce wannan babu tumayu ba mai ta bane.
A halin da ake ciki dai hukumomi sun dauki matakin dakatar da aikin hakar ma'adanan a yankin tare da canzawa mutanen kauyen Matsugunni. Shahabuddin Isa shine shugaban karamar hukumar Tarafi.
Na daidai mun rike wannan wurin da ake nika gaba daya ita ma rafin da ake wanke wannan kasar hadibo duk mun hana. Na biyu mun ce ma mutanen kauyen su tashi su bar wannan wuri da suke saboda kauyen ya riga ya mamaye da guban dalma.
To akwai wani matsuguni da kuka samu su koko
ko wani matsuguni kusa da inda suke da saboda gonaki sha'anin noma da muna ta kusa bai kamata mu kinsu nisa da gonakin su ba.
A halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger sun ce sauran waɗanda ke dauke da cutar gubar dalman an tura su wani asibiti da ke cikin jihar Zamfara domin samun kulawa ta musamman. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Haka yake kuma a gaida dan mutan Batsari. Kamar yadda kuka ji dai yau take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin iyali wajen gina al'umma. Kuma maudu'in bana ya taɓo daidaito tsakanin maza da mata da kuma 'yancin yara. Don haka na tuntuɓi wani matashi mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum mai suna Muhammad Awwal na ƙungiyar wayar ma matasa kai game da zamantakewa da siyasa, wanda na fara da tambayarsa muhimmancin ranar sai ya ce.
Rana ce mai muhimmanci, ni a ɗauka ai kowace rana ba ta iyali ce. To amma tunda an keɓe ta an nuna muhimmancin iyalin ne yasa aka keɓe wannan ranar guda ɗaya. So a gani na kawai wannan rana tana da muhimmanci kuma mutane su ɗauke ta da muhimmanci tunda ko da yaushe tana kan zo da maudu'i wanda ya dace. Dan yanzu aka ce an ba kowane yaro 'yancin shi. In yaro ya ce zai yi bata da sauransu, uba bai isa ya hana ba, uwa ba ta isa ta hana ba. So kaga yara za su iya tashi su zama faddararru. In ban manta ba kwanaki can akwai abubuwan da suka faru a Ingila. Ana ganin kamar ana ba yara 'yanci sai kasance wata rana ɗaya kawai da suka yi baure da ƙyar aka shawo kansu suna zanga-zanga da sauransu sun fi ƙarfin iyaye sun fi ƙarfin hukuma. Muddin aka ce an ba su 'yanci irin wannan, to wata rana ba ma iyayensu ba hatta hukumomi ma sun rasa yadda za su yi da su. So wannan rana dai tana da muhimmanci mu ɗauke ta da muhimmanci. Amma wannan taken dai maganar babban 'yanci da 'ya'ya a ilmantar da su a koya musu sana'a. Shi kuma maganar iyali su ba a tausaya musu a sauƙaƙa musu a dinga jin kansu a matsayinsu na mata. Su kuma tsoffi a ci gaba da kulawa da su, iyayensu suke da haƙƙin kulawa da su, babu wanda yake kulawa da uba. Kai da aka haifa kai dake da haƙƙin kulawa da iyayenka. So wannan idan muka ci gaba da yin shi ne babban mai zaman lafiyarmu a cikin al'adunmu da kuma zamantakewarmu.
To Malam Awwal, akwai kuma batun daidaito tsakanin jinsunan maza da na mata, shin ya kake ganin wannan al'amarin?
Ba zai yiwu ba a ce Allah ya bambanta abu a ce mutane wai lalle sai sun daidaita shi. Da yanda Allah ya bambanta shi ka ce kai zaka daidaita shi, mu ƴan adam ba zai yiwu ba. Mace a kodayaushe tana ƙasan namiji ne. Bayan da za a yi a ce mace ta zo daidai da namiji, ko da a ce mace tana da ƙarfin da za ta daki maza ne, ko da a ce tana da ƙwaƙwalwar da ta fi wani namijin, ko ma me gare ta ba zai yiwu a ce ta zo daidai da namiji ba. Namiji namiji ne. So kuma larurorin mata yana da yawa. Kawai babban kare haƙƙin mata da ya kamata a yi, a yi bisa yanayin al'adu waɗanda suka cancanta. Saboda kaga yanzu idan mace aka bata haƙƙinta na abinci, na walwala, na ilimi da sauransu, shine babban abin da ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta kare mata a kai. Ba wai ta ƙoƙarin daidaita su da maza ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Kawai mukamai ne idan mace ta kai wani wuri da za ta iya cin mukami a wani wuri, mutane suka ga ta dace su zaɓe ta, yana da kyau su zabe ta saboda su a wurin su ta cancanta ne, amma ba wai ya zama daidaito tsakanin mace da namiji ba.
Wato Mallam Awal, idan na fahimce ka, akwai bangaren da ya kamata a samu daidaito tsakanin maza da mata, sannan kuma akwai bangaren da bai kamata a ce za a yi batun daidaito ba saboda a al'adance da kuma yadda ma halitta ta nuna namiji shine jagora, haka kake nufi?
Kware da gaske, saboda ka ga yanzu kamar yadda na yi maganar mukamin nan, idan mace ta ci kaga mutane suka zabe ta, to kaga yau aka wayi gari aka ce kuma sun daidaita, hatta gadon su zai zo daya, alhalin mace ta auri wannan ya haifi ƴaƴa kuma ta je ta yi aure a wani wuri, kaga gado biyu kenan za ta ci, ta ci namijin ta ci na wannan, to irin wa'innan idan aka lura da su suna za su ci karo da al'adunmu.
To lallai kam, kuma a biyo mu zuwa shirinmu na hantsi a ji ƙarshen hirar tamu da Muhammad Awal game da ranar ta iyali. Yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk mako kimamin 'yan mata ko kuma matasa 700 ne suke harbuwa da ƙwayar cutar da ke haddasa kanjamau, kuma abin takaici yawancinsu a nahiyar Afirka? Matsalar da za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Fiye da shekaru 34 da suka shiga kenan tun lokacin da aka bayyana ɓullar annobar kanjamau a hukunce. Duk da ci gaban da aka samu a 'yan shekarun da suka shige wajen rigakafi da ba da jinya, mata masu ƙuruciya suna ci gaba da zama waɗanda cutar ta fi wa lahani, domin su ne suka fi harbuwa da ƙwayar cutar ta kanjamau. Shugaban shirin gaggawa na yaƙi da kanjamau na shugaban Amurka Dr. Deborah Briggs ita ta bayyana haka a hira da abokin aikinmu na sashen Turanci Jodi Kapuwa. Yanzu haka dai Dr. Breeze tana taimakawa wajen jagorancin yunkurin kare 'yan mata domin canja akalar annobar kanjamau, inda take cewa
people have known for a while that women and girls, particularly young women,
tace mutane sun dade da sanin cewa mata da 'yan mata, musamman ma waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu, sun fi harbuwa da ƙwayar cutar kanjamau idan aka kwatanta da samari. Ta ce abin haushi kuma tun suna da shekaru 14 zuwa 15 da haihuwa suke harbuwa da ƙwayar cutar, kuma wannan matsala ta ci gaba da yin kamari har zuwa waɗanda suka wuce shekaru 20 da haihuwa. Wannan adadi kuma ya ninka adadin samarin da suke harbuwa da ƙwayar cutar ta kanjamau. Abin mamaki kuma shine a wajen taron bankin duniya da asusun IMF da aka yi kwanaki a nan birnin Washington DC, Dr. Briggs ta ce ta zanta da wasu ministocin kuɗi na ƙasashen Afirka, sai suka ce da ita suna tsammanin an ga bayan matsalar kanjamau saboda ana ganin raguwar yawan mutanen da take kashewa. A fili ne cewa ministocin ba su yi la'akari da cewa magungunan jinyar kanjamau da ake bayarwa su ne ke tsawaita rayuwar waɗanda suka kamu da cutar ba. Wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. To a kan wannan matsala da ke cewa mata masu ƙuruciya ne suka fi harbuwa da ƙwayar cutar kanjamau, na tuntuɓi Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, Daraktar Yaƙi da Kanjamau a Hukumar Yaƙi da Ƙayyade Yaɗuwar Kanjamau da ake cewa NACA a taƙaice, domin sanin shin yaya wannan al'amari yake ne a Najeriya. Mata masu ƙuruciya su ne suka fi kamuwa da kanjamau?
Kamar yadda dai kifin bayani a bincike ya nuna, kin san ita ƙwayar cutar kanjamau ana kama ta shi da wajen jima'i, saboda aka wanda suka fi kamuwa da ita sai wanda suke da ƙuruciyar a lokacin da suke da kuncin da za su dinga suke da kafin da za su jima'in suke kamawa. Abin da ya sa aka samu wannan a Nigeria, kin san saboda yawan kina ji ai?
Eh, ina ji.
Kin san in kasashen Afrika da yawa an kika hada su, sai ki samu sai ki hada wajen kasashe biyar ko shida, sannan za ki samu masu yawan mu ko?
To.
Sannan wani ma bai kai ma yawan local government a wata jihar ba. Shi ya sa muke mune na biyu da muke da mutane masu yawan wannan cutar ko?
Wato in
a duk Afrika sai mu.
A duk duniya ne ko kuwa a nahiyar Afrika?
A duk duniya ne. A duk duniya ne.
Subhanallah. To
saboda yawan mu.
To waɗanne matakai hukumar kike ɗauka tunda galibi ana ta samun ƙaruwan wasu ɓullar sababbin cututtuka kuma mutane da yawa kaman wani da ya wani magana akan cewa ai shi ya ɗauka yanzu ƙanjamau ba ta kisa, wai baya jin ana cewa ƙanjamau ta yi kisa saboda haka yana zaton an magance cutar. To wani mataki hukumar ki take ɗauka na ganin cewa an shawo kan wannan matsala?
To kin ga dai abubuwan da suke sa a samu yaɗo wannan cutar abubuwa kaman uku ne. Na ɗaya, rashin ilimi. Da tsotari faɗakarwar da ake yi ana yi ne da dan da muka fara wannan yaƙi da wannan cutar, za ki ga yawa a TV ko a rediyo za ki ga ana faɗakarwa. Kuma in kika duba yanayinmu na wannan ƙasa, mutane nawa suke jin turanci kuma a balle a mu da muke wannan yankin na ƙasar nan ta arewa. Kuma sai muka dogara da amfani da kafofin labarai wanda mutane da yawa ba sa ji. Sai muka daga bisani sun muka cewa ai waɗanda suke karkara ba su ma me muke faɗi ba. Duk abubuwan da muke faɗa ba su san ma me muke ba. Wani ma in sai ka ta mai sai ce shi bai taɓa jin wannan cutar ba. Sai aka kuma samu waɗansu kuma daga cikinsu ba ta gari sai su gaya musu suna da maganin cutar. Sai a hana su zuwa shan magani sai a dinga ba su na gargajiya. Ita kuma wannan cutar daman karya garkuwar jiki take. Saboda haka in kika duba talauci ya yi kafin su ko? Bincike ya nuna cewa waɗansu mutanen suna da wannan cuta amma saboda suna cin abinci mai kyau, ruwa mai kyau, suna zuwa asibiti sai ga sun yi shekara goma ba san ma suna da cutar ba. Amma sai ki ga mutumin da yake talauci sai mishi katutu ya ɗauka wata biyu wata uku ya rasu saboda ba yi da abin da zai yaƙi cutar nan a jikin shi. Me ya kwa zai yaƙi wannan cutar? Ita kanta jikin ta take yaƙan cutar, to ba yi da ƙarfin yaƙar cutar. Saboda haka sai ta yi mishi. Amma wanda yake da mahallin da zai iya yin wannan abu sai ga yayi shekara goma ya cuta, akwai wanda suke da cutar nan ba shekara goma sha biyar ba sa shan magani kuma abin da ta ne.
Hajiya Maimuna Yakubu, a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ji matakin da hukumar naka ta ɗauka na shawo kan wannan matsala, domin a saboda ka lokaci ya ƙure mu bai wa Dr. Ladan damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Usman Haruna Wase. To likita, wannan mutumin yana son ya san wai shin wai ya ciwon shan inna take kuma ya mutum zai kare kansa.
To yanda ciwon ciwon inna da yake san yanzu yanda yake inda ya kama mutum, to za ka ga kamar kafan shi da ya shanye mu kafan shi jijiyoyin kafan shi ba su aiki yanda ya kamata.
Kafafuwa kawai take kama?
A jiki amma ya fi samun kafafuwa ne Hajiya, da kuma duk yawanci kafafuwa ta ƙasa amma jijiyoyi ne kawai yake yana taɓan jijiyoyin jikin duk jikin ɗan Adam Hajiya.
Hannaye fa?
Duk ya tantaɓe hanya wala amma ya fi yawa a ƙafa da ƙasa amma har hannu ma yana taɓa Hajiya. Jijiyoyi yana haɗuwa.
To mutum yakan kamu da ciwon shan inna ne a saboda me?
Kin san yanda akwai kwayan cututtukan suke yada shi shi yasa aikin sa yanzu ake magana musamman a kasashen mu inda ake batun allurar rigakafi abinda kawai zai iya kare mutum daga wannan ciwon kenan shi yasa ma ana so ma a kawar da ciwon ma da kasashen mu shi yasa gwamnati ke kokari yanzu ake ba mutane allurar rigakafin na hajji
ai ka san Najeriya da su Afghanistan mu ne muka yi kaurin suna shi yasa yanzu gwamnati ta dukufa ana ta yin allurar rigakafin ga yara akai akai
eh kuma a bisa wanda zan ba malamin shine inda yana da yara ko kuma yan wani na da yara ya kamata a je a masa allurar rigakafin nan abinda kawai zai iya kare mutum daga wannan ciwon kenan hajjia in kuma mutum ya same shi kuma ba abinda za mu iya yi hajjia
to shi kuma likita sai wasikar Alhaji Musa Lalo yace wai me yasa ne wasu mutane suke yawan mantuwa ne
to akwai yawanci dai akwai dan adam yana mantuwa hajjia a lokaci yake
to
to amma akwai lokaci da yakan tsanani
yakan yawa
wayanci wadansu mutane abinda ke kawo wannan shine wani abu kan same su ko zai hatsari wani abu ya tafi kwakwalwar su to kuma banda wannan kuma kin sa akwai kuma yanzu nan kamar mutum ya manyanta sosai kuma abu yake faruwa mutum ya so manyanta sai ya so mantawa mutum ma sai manta da sunan ƴaƴansa ko da ƴan uwansa ma sai manta da su kuma yanda manta abubuwan da yayi da ko abinda ya kwana-kwanan nan duk sai mutum ya ta mantawa to wannan shine su ake kiran shi Alzheimer's
to akwai magani
to shi na Alzheimer's din hajjia yanzu ba maganin shi haka amma akwai wasu abubuwa da ake bayar wanda zai taimaka ya dan taimaki mutum ya tuna abubuwa amma yawanci dai ba abin da zai warkar da shi da amma akwai wasu abubuwa yanzu da ake bincike wanda za su rage wannan tsananin irwan ciko da ya samu mutum
to mantuwa kuma da kace wasu ko kila ko dan hatsari ko wani abu ya shafi kwakwalwarsu su ana iya magancewa
to indai akwai wasu da ya shafi kwakwalwar lokaci a kasashen nan lokaci an bude kwakwalwar a yi aiki a cikin kwakwalwar
in aka yi aiki aka ci sa'a shikenan
wannan aka yi sa'a sai a gyara sai ka sun so dawo inda ya kamata amma wannan aikin kan kuma wannan dare zan binciken sa ake kuma wannan aiki yana da hatsari kwarai da gaske din ba tabbata wani lokaci an yi in ba ya sa'a ba kuma an kwana mutum ya yi to kan
dauki ran mutum sai ma mutum ya mutu ko to Allah ya sauke
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to a gaishe ki kafin mu kammala ga sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma a takaice
Burundi ofishin shugaban kasar ya bada labarin cewa shugaba Pierre Nkurunziza ya koma cikin kasar ofishin yana mai cewa yunkurin juyin mulki da aka shirya yayin da yake kasar Tanzania bai samu nasara ba. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka ta kudura aniyar tabbatar da tsaron kawayen ta kasashe da suke yankin Gulf kuma za ta yi amfani kora da karfin soja idan suka fuskanci wata barazana. Majalisar wakilan Amurka daga Garumin Rinjaye ta amince da kudirin da zai baiwa majalisun dokokin Amurka damar amincewa ko aka sai haka duk wata yarjejeniya da Amurka da wasu manyan kasashen duniya su kula da Iran.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama muna ta'aziyya ga Alhaji Mai Unguwa Gombe da Hajjia Nana saboda rasuwar babban ɗansu Malam Nalado ma'aikacin hukumar ilimi ta ƙaramar hukumar Gombe. Muna kuma ta'aziyya ga iyalan Malam Muhammadu Usman Mamukan wanda Allah ya yi rasuwa wa jiya Alhamis sakamakon haɗarin mota a kan hanyar zuwa Yola daga Jada. Allah ya ji kansu da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma sahabu Imam Aliyu wanda ya tani gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni CD da kuma injiniyan namu na wannan lokaci wato Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalman Sisi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.